Daga muryar Amurka a Washington DC. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan kuma za a iya jin mu ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fagi
tare da ni Amina Bahari Auna.
To jama'a, kamar da yadda kuka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 15 ga watan Yuni na shekarar 2022 zamu magana ne akan fyaɗe.
Yake Zara'u kuna tafi da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da bakuwa akan wannan batu.
Sannan zamu ziyarci filin kwalamar mu kuma zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, zamu fara shirin ne da kai ziyara jihar Kaduna, inda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ekara yayi mana hira ta musamman da Hajiya Rabi Salisu Ibrahim.
Hajiya Rabi Salisu Ibrahim, ana maganar wannan kungiya take ta taimakon marayu da gajiyayyu, tana ta fama da ganin abubuwa musamman dai abin da ya shafi fyaɗe da kuma kalubalen da ke gaban wannan kungiya musamman a irin wannan lokaci yadda fyaɗen ke hauhawa. Menene ne zaki iya cewa game da fyaɗe, adadin yadda fadan yake kara hawa da adadin da kuke samu?
To assalamu alaikum. A gaskiya wannan maganan fadan ya fara zama inna lillahi wa inna ilaihi raju, saboda kullun abun kara hawa yake yi. Nukan gaji da bada labarin an yi fadi nan, na fi so in ga ya ma al'umma nan an yi hukunci ga wani labarin kaza da kuka sani an yanke hukunci, wanda wannan shine ya fici mana tuwa ƙwarya, kuma shine ba ma samu. Zan iya ce maka kungiyar mu kadai mun samu rahoto na fyaɗe kusan guda 34, wa'anda gabaki ɗayan su mun bi tun daga police station zuwa state CID, wasu suna kotu, wasu kuma suna nan a gurin yan sanda. Amma abinda zai baka mamaki, wannan case din idan aka bar shi zai iya shekara 5 ko 10 ana yi ba tare da an yanke hukunci ba. Wannan shine babban abin da yafi damun
mu. Me ke kawo jan kafa game da irin wannan shari'o'i na fyaɗe?
Gaskiya abin da yake kawo jan kafa yana da yawa. Zaka ga mun je likita ya tabbatar an yi fyaɗe, wanda ya aikata ya tabbatar da bakin shi confessional statement kenan. Ita wanda aka ma gashi ciwo ko jini ko budewa ko kuma buɗe murfin budurci musamman a na yara ƙanana. Abin da yasa nake ta misali da yara ƙanana, kafin ka ga an yi ma babban mace fyaɗe guda ɗaya, kididdiga ya nuna sai an ma yara 100 ko 150 fyaɗe. Shi yasa nake magana akan na yara, shine kowanne ta'azzara yanzu. Wannan abin da ke kawowa, muna da wa'annan hujjojin, amma in aka je kotu sai ka ga ana ta jan kafa kafin hukumar yan sanda ta tattara bayananta. Shi ma wani lokaci ne kafin a je Ministry of Justice, wanda su ne ake ce musu Department of Public Prosecution, su suke wanzar da doka da shawarwari da za a kai High Court, babban kotu, wanda a nan ne ake yanke hukuncin manya-manyan laifuffuka, watan laifin da ya kama da fashi, fyaɗe, sata mutane da sauransu. To a nan ne za ka ga an shekara 5, 6, 10 ana jan kafa akan case kwaya ɗaya. Kuma wannan kotutukan sun dade tun zamanin mulkin mallaka. Ya kamata a ce yan wakilan majalisosi da su sanatocin mu da waɗanda suke da ruwa da tsaki akan kwaskwarima akan kundin tsarin mulki, su yi ma waɗannan dokokin gyara, saboda a dinga yanke waɗannan hukuncin da gaggawa, saboda banin shi da ake yana dadewa shi yake kawo mutane suna ta aikatawa, tunda wane yayi ba a mai komai ba, wane yayi, kullun sai dai mu ta bada labarin an yi fyaɗe, amma ba a yanke ma mutane hukunci.
Yafi damun ki a cikin waɗannan shar'u ko mutane da kuka kama wannan fiyade ne yafi damun ki da bata miki rai
gaskiya wanda yafi bata min rai da damuna a ciki shine wani mutum wanda ya ma yaran shi biyu fiyade wanda jaririya a ciki watanta shida ya dinga sa mata al'auran shi a baki tana zuke maniyin shi a cikin cikinta ya kumbura wanda daga bisani an sake shi tun a police station ba a kai shi kotu ba kuma sannan ita matan ta dawo mun zama abun gudu a wurinta sannan mu kuma rayuwarmu ta zama abun nima a gare shi wannan fiyadan bazan taɓa mantawa da shi ba sai wanda da da uba da jika suka shekara ɗaya suna mata fiyade yau shekara biyar tun 2015 yana nan yana yawo da shi da iyalan shi a cikin gari ita kuma an bata mata rayuwarta kuma yanzu haka ba a yanke mai hukunci ba to wannan case din da kuka gani na kwanan nan shi ma ya tayar mana da hankali wannan yarinyar da aka dauke ta a kofar gidan su aka je aka yi fiyade da ita a wani wuri aka dauko ta aka zo aka sa ta wai a cikin masallaci to wannan abun babban bakin cikin shi shine har yau ba mu san waye yayi wannan fiyadan ba kuma muna nan muna neman shi kuma insha Allah muna sa rai zamu ganshi saboda mun saka dukkan abubuwan da ya dace na nemo irin wannan sannan kuma al'umma su samu a cikin addu'a sai kuma wannan na baya-baya nan da ya faru yarinya yar shekara 10 wanda mutum biyar suka hadu suka mata fiyade abin al'ajabi uku daga cikin su uwa ɗaya uba ɗaya kuma har da tsoho dan shekara kusan 70 a ciki yace shekaran shi 60 da biya amma ya tsufa gafurfura zai mata fiyaden nan da safe wani in ya ganta yazo ya mata da rana in ta kai tallan taliya a kasuwa sannan kuma wani ma ya ba wani labari haka suka hadu su biyar suna mata fiyade continuously yanzu ya kai ga fitsarin jini take yi ba ta iya yin fitsari saboda wurin fitsarinta ya fara toshewa ta samu matsala ga infection ya shige ta yanzu haka cibiyanta ciwo yake yi amma mun gode ma Allah an kamo hudu daga ciki guda ɗaya muna nan muna neman shi gabaki ɗayan su suna nan a hannun yan sanda ana ci gaba da bincike sun kuma ansa laifin su to ya kamata akwai kotun gaggawa wanda in zai yiwu a ce mata ne alƙalai tunda muna da mata alƙalai a samu kotun gaggawa da mata alƙalai mata lauyoyi wallahi gwamnati ta ga yanda ake yanke hukunci da gaggawa zamu dinga yanke hukunci
ba kya ganin ila za ku yanke hukunci da fushi
wani irin fushi mutum mai laifi ya ansa laifi ga shedu sun gabata ga alamomi duk sun bayyana me na tsaye ko ana shekara 10 in yarinya tana shekara 4 aka mata fiyade a arewa daga ta kai 15-13 an aurar da ita case ya mutu idan muka kira iyaye su zo su bada sheda sai su ce sun bar case din sun hakura amma in aka yi mana wata koti ta musamman yanda aka yi ma corona wannan irin yaki aka mata emergency wallahi da gwamnati za ta yi mana emergency na maganan fiyade a zuba lauyoyin nan mata muna da su a zuba alƙalai mata a zo a ga yanda za a dinga yanke hukunci a wata 6 kai wata 6 ma yayi yawa da gaba ɗaya wallahi an kawo tsaikon fiyaden nan amma idan gwamnati ba ta da interest sai na media kawai ta fito jarida ta ce tayi kaza tayi hukunci to wallahi ba za a kawo ƙarshen wannan abun ba ya kamata a dinga nuna ma mutane izina saboda a daina shi wannan da ya nazari aka ce an yanke mai hukuncin kisa saboda ya kashe yarinyar ne yayi fiyade kuma yayi kisa kuma yanzu haka muna so a tabbatar da abun kuma insha Allah muna sa rai za a tabbata a rubuce shi a rataye kowa ya ganshi amma irin wannan bala'i da masifa ba mu da sukuni a makaranta ba mu da sukuni a aikin yara waje a cikin gida ma yaran mu basu tsira ba wani irin tashin hankali ne yazo mana
akwai masu ganin cewa wannan matsala ta fiyade fa in aka duba da kyau za a ga cewa su ma iyaye suna bada gudunmuwa wajen sakaci a game da ƴaƴan su
wallahi da gaske ne ba mu taba cire iyaye daga kaci ba musamman kina da yarinya ko yaro tunda fiyaden nan ana ma yara maza da mata sai ku saki yara a titi ko kuma yaro ya dame ka da wasa sai ki ce fito waje kai wasa sai kaga makoci ko dan makoci ko aboki ko wanda aka yarje mishi tunda bako baya zuwa ya fiyaden nan idan danki ya dade bai yi ba bai dawo ba za ki neme shi ba sannan kuma wani lokaci sai a dinga rifewa saboda dan uwa ne ko aboki ne iyaye suke rufe wannan fiyaden rifewa rashin fitowa a fada yana ƙara hauhawan fiyade shima ya kamata iyaye idan an yi su fito su fada muna zauna muka ga an yi fiyade a kasan yarbawa duk wani mai kuɗi ko dan siyasa ko mai fada aji sai da ya dauki kati na flag ya nuna bisa yadda da fiyaden mutum ɗaya ba mu kuma a arewa kullun ana ma yaran mu 50-100 fiye da haka fiyade a jahohin mu kullun ba ran da ba a yin fiyade amma an bar mu kaman mu kadai muke magana ya kamata malaman addini sarakuna masu fada aji fastoci su fito wannan abin yaki ne yake neman ya cinye mu wallahi in mutum ba ai magana ba zai zama kila kowani gida sai an fiada yara wannan babban fitina ne babban kalubale ne yanda malamai suke hada kansu suke aje bambancin addini ko akida a tare da su in lokacin siyasa yazo annan ne ya kamata su hada kai domin ceto al'umma saboda in an gama lalata yara an gama sa musu cututtuka wa'anne ne manyan gobe wa'annan kananan yaran tun yarinya tana shekara 2 3 an riga an sa mata cuta kila ta girma da shi ba ku san mutum nawa za su samu ba mutum nawa za ta iya kashewa muna da wa'anda sanadin fiadan nan duk suna da cutan kanjamo to menene zamu iya cewa an sa musu cutan sida saboda wannan fiadan amma kowa ya kama baki yayi shiru sai ka ce ba a gaban kowa ake yin wannan fiadan ba jiyarinyar nan da aka kashe aka kashe rayuwarta na Nasarawa amma ta operation guda uku yanzu za a ƙara yin na hudu to irin wannan abubuwan ba karamin kalubale bane kuma mu ya ishe mu ya dame mu kuma mu ba ma tare da wanda suke aikata wannan abun sannan gwamnati kuma ta fito ta tsawatar ba kuma tsawatarwa irin na jarida ba ta dinga aiwatar da hukunci kowa ya gani kirikiri
Hajiya Arabu Salisu Ibrahim kin dade kina bibiyo wannan irin wannan abuwa duk abin da ake gani akan magana fiade kin gani a dunkule me yake kike ganin za a iya bi ya zama mafitar da kila za a iya kawo karshen wannan batu
Na farko shine iyaye su kula da amanonin da Allah ya basu idan ka haifi da ba ka haife shi sakaka ba sannan da yawa zaka ga wa'annan yaran da ake magana yan talla wasu ba sa tare da iyayen su kullun ana daura laifin a iyaye mata da gaske ne saboda mace ita ce take kula da ragaman gida amma su ma iyaye maza wani lokaci in suna sauke haƙoƙin su basu ban matan da nauyi ba zaka ga yawan daura ma yara tallace-tallacen nan ya ragu saboda haka su dauki nauyi su daina sagar cewa ana barin uwa da nauyin daukan ƴaƴayenta sannan kuma ita uwan idan an bata ta zama mai kula akan iyalanta duk talauci ban taba ganin wanda sanadin tallate arziki da kudin talla ba kuma wayannan tallace-tallacen da yara kanana masu bara su ma muna samu magana luwadi na ƴaƴa maza ya kamata a dinga lura da tarbiyyar su a ga ina su ka fito ina za su je sannan kuma duk inda aka je aka dawo gwamnati fa ita ce juji dole gurinta zamu dawo anan zamu kuka domin mu ba mu da doka a hannun mu gwamnati take da yan sanda ita take da kotittuka gwamnati ita take da doka a hannunta ta wanzar da dokan implementation tana da dokoki masu kyau amma wanzar da dokokin shine magana saboda haka mafita anan shine a sa addu'a iyaye su kula da ƴaƴan su sannan gwamnati ta dinga aiwatar da dokan da ta kafa da kanta domin nuna ma wasu wannan abun ya zama kaman izina ga wanda suke da niyyar aikatawa mai yi kuma ya bari
har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma sai shirin na gaba wato filin kwalamar mu
wayo Allah tuwo tuwo
Nisa rarraka mu sake tarara ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Yau ma muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take da Sweet Twist wacce take ba mu shawarwari akan harkar girke-girke. Hajiya, yau kin ce za mu leka kasashen waje ne domin ganin abubuwan da suke yi na biredi. Kuma kin ce za a yi a cikin gida. Wani biredi za mu yi kuma ya za a yi shi?
Yau za mu yi biredin boga ne. To, kaman kullum muna kokari ne mu ga gida ko amarya sun dan yi wani abu da kansu amma kuma har kaman kullum din idan ba ta da lokaci ko kuma ba ta da
kayan aiki
to uwar gida ta yi kokari ta je inda akwai inda ake saidawa kaman shaguna ko bakeries ina gani za ta samu biredin boga ko kuma ita idan ta zo gida sai ta yi uwar gida tana bukatan flour idan za ta yi da kanta kenan tana bukatan flour tana bukatan madara tana bukatan butter tana bukatan kwai tana bukatan yeast tana bukatan sugar sannan kuma idan uwar gida yana so tunda nata ne da kana gida tana iya diga mishi sinadarin kamshi wato flavor kenan to ni a kaman kullun tunda ban sani ba ko dan ni ina yin biredi da yawa ba sai na yi jike daban ba ko kuma in yi wani hada daban gaba daya nake zuba su a cikin mixer sai in nike ina tsaye kanshi zan dauki ruwa kaman kofi daya sai in zuba ko rabin kofi zan fara da kadan sai in rika kara a hankali saboda har sai na samu abin da nake bukata saboda a duk lokacin da uwar gida za ta yi girki ta kasance mai natsuwa sannan hankalin ta waje daya to za ta samu sakamako a karshe mai kyau to idan uwar gida ta yi haka sai ta bar shi ya buga kamar minti 10 zuwa 15 idan kuma ba a jikin mixer za ta yi ba kamar yadda na faɗa a cikin roba ne
da
hannunta ne uwar gida ta kawo duka komai ta haɗe sai ta ɗauko ruwan ɗumi kamar kofi ɗaya yana hannunta sai ta yi ƙoƙari tana juyawa tana zubawa shi ruwan hannunta ɗaya yana
cikin ruwan ɗumi
saboda
yeast
ya samu ya ɗan narke ya tashi to uwar gida sai ta sa hannunta ta ɗayan hannu yana ɗan zuba ruwa ɗaya kuma yana motsa shi ainihin fulawan nan da kayan da ta haɗa tana motsa tana motsa idan ta ji ya kai daidai inda uwar gida ta tsaya sai ta dakata kamar yadda muka ce muku zai kai kamar kaurin cincin amma kuma zai fi cincin laushi to sai uwar gida ta sauta cire shi daga roba ta saka shi a inda za ta yi buga kamar teburi ko kuma dutsen da ke cikin kitchen ɗinta uwar gida ta wanke shi ta goge shi sai ta juye a kai za ta iya ɗan shafa mishi mai ko wata ko kuma ta barbaɗa mishi fulawa sai uwar gida ta juye saboda ta ji daɗin murji
to
uwar gida fa za ta yi ta murza murza da ake nufi idan uwar gida ta zuba a kan teburinta za ta saka hannayenta guda biyu ne tana jan ɗaya ta dama yana zuwa sama gaba wannan kuma yana ƙasa sai ta sake dawo da shi ta haɗe dan saman ta haɗe shi da na ƙasa sai uwar gida ta ci gaba da sa dunduniyar hannunta sai ta riƙa murza shi ta tafi da shi sama sai ta sake dawo da shi ta haɗe sai ta sake sa dunduniyarta ta murje shi haka za ta yi ta yi ta dawo da shi ta murza ta ta je ta dawo har ta yi kamar tana wasa amma sai ya ce ta ɗauki minti 10 zuwa 15 a ƙanar da 15 sai ta ɗan gutsira ta ga ta ɗan haɗa hannu biyu ta ɗan ja shi ta ga zai yi kamar roba to uwar gida sai ta murza har sai ya murzu idan ta saka yatsanta idan ta mulmula shi ta haɗe idan ta saka yatsanta ta ɗan danna za ta ga ya dawo to ya
murzu ya
ɗauke sai uwar gida ta nemi ɗan robanta ta shafa mishi ɗan mai ko bota ta ajiye a cikin sai ta ƙara shafa mishi shi ma
saman shi a kwaɗi
saboda kar ya kama ne kin san ai tashi zai kumburi zai idan kuma kwanan a bushe yake sannan shi ainihin kwababban fulawa a bushe yake to zai kama jikin roba ka zo cirewa ya kai ta bako ya amma idan da kwai mai a jikin shi da ka zo kawai za ka kama zai fito gaba ɗaya to sai uwar gida ta rufe shi da ɗan napkin ta ajiye shi gurin ɗumi ya samu ya tasa idan uwar gida ta kwaɓa ta ajiye shi a gefe sai ta dawo kan nama to a gurin yin filin ɗin shi bogan kenan uwar gida tana buƙatar mozzarella cheese tana buƙatar cheddar cheese sannan tana buƙatar ganyen lettuce tana buƙatar tumatirinta tana buƙatar albasa wasu suna son tattasai mai kala ko kore ko mai ruwan wanda ba shi da yaji to uwar gida tana iya samun su su mata ɗan yanyanka sai kuma uwar gida na buƙatar nama na ƙaƙƙi tana buƙatar ƙwai tana buƙatar albasa mai lawashi ko kuma parsley ko coriander leaves ko silar matan da duk suna da ganye idan uwar gida ta zo tana buƙatar gishiri sinadarin ɗanɗano da ɗan mangyaɗa kaɗan sannan tana buƙatar ɗan fulawa ko bread crumbs to a wannan lokaci idan uwar gida ta zo za ta kwaɓa shi ainihin namun kenan za ta saka masa albasa za ta saka ko albasa mai laushi ko celery ganyen kayan yanka ko parsley ko kuma coriander ya cikin namun ya zai ba shi kala kuma zai yi ƙamshi cikin ɗaya fa za ta ɗauka ba wai duka da na karanto shi ne uwar gida za ta ɗauka guda ɗaya za ta ɗauka wanda ita take ra'ayi uwar gida sai ta ɗan daddatsa ya yi ƙanana saboda kar ya fai fato-fato sai uwar gida ta saka ta fasa ƙwannan ta kawo gishirinta da sinadarin ɗanɗano ta attarugu in babu attarugu akwai da kakken barkono uwar gida sai ta ɗan barbaɗa sai ta haɗe su ta kwaɗe shi
a cikin nama
ta murje shi to anan idan ta ga kaman ya yi ɗan yi ruwa to uwar gida sai ta ɗan ɗebi kowannan ɗan bread ko kuma fulawa cokali ɗaya ta ɗan barbaɗa sai ta haɗe shi
ana nisan ya zama
yin ya ciki akwai wata kuma in dai naman ta mai danko ne ma ba ta buƙatar shi ainihin fulawa ko garin bread sai kawai ta haɗe shi ta mulmula shi uwar gida ta ɗauki ban san irin size din breeding da uwar gida ta yi ba.
Kamar nama ne manje ne ko?
Eh.
Naman
na kakke ne. Ai in babu na kakke akwai za ta daka. Duk dai na uwar gida ta zai ta samu dai na kakkiyar nama. To kin ga ta hade wannan. To a lokacin nan sai uwar gida ta rufe shi ya dan tsumu sai ta koma kan breeding ta kuma. Wanda za ta duba ya tashi eh ya tashi sai ta dauko shi sai ta yanyanka. Shi yasa nake ce akwai scale kanana. Uwar gida ta yi kokari ta ga tana mallake shi. Saboda wasu abubuwan gara ki bi wajen da aka baki sai ki fi samu daidai. To idan uwar gida ta zo sai ta yanka breeding ta, kin ga za ta sa mishi keji 85 ko 75 ko 100 daidai yanda take san girman shi da kuma yawan su a gida. Sai uwar gida ta auna sai ta mulmula shi. Uwar gida ta zo mulmula inda ya zo ta sa a hanta ta mulmula.
Kamar gwallo-gwallo.
Eh za ta ga baki ta karkashin
inda ta yi yankin ta rufe.
To ta yi kokari ta sa yatsunta bi ta matsi.
A fitar da shi
ne. A fitar da shi ta matsi sannan tana dan bubbuga shi haka a hannunta. To sai ta nemi parchment paper kenan paper gashi ta dora akan tiranta ta dora breading ta dan shafa mishi yar butter ko kuma ta barbada mishi
idan kuma a gargajiyance za ta yi kuma ta samu shi wannan
ya kamar
yanya da kuma kwanan gashi din nan shi ma a shafa shi
da mishi da mai sai ta barbada mishi
fulawa
saboda kari
ya kamu haka
ta dora breading ta akai sai ta sai ta gasa kin ga wancan an gama to amma kafin uwar gida ta saka shi ta gasa akwai wani lokuta da zaki ga breeding boga yana da dan ridi akai
to haka
yawa uwar ya ta dauki butter ne sai ta dan shafa akai ko kwai idan ta shafa akan shi ainihin danyen flour da ta riga ta mulmula za ta gasa sai ta dibi ridin ta wankakke gyararre sai ta barbada
tun ba akai shi da wuta
kenan ko kuma habbata sauda baki-baki zaki gan shi ma ana barbada to ko ta barbada su ko ta barbada akai daban-daban
daya wanda zai
yi ya fata sauda ne ko meri
to
sai uwar gida sai ta gasa to kin ga idan uwar gida ta saka shi a cikin gurin gashi sai ta dawo gurin nama kuma sai uwar gida ta dibi cikin hannunta ko kuma cikin ludai ta ce amfani da ludai na shan kunu ko kuma na wanda mu caterers muke raba abinci da shi na roban wanda uwar gida take da shi idan ba ta da shi kuma uwar gida ta wanke hannunta ta gutsar naman ta ta dan sa mai a tafukan hannunta sai ta mulmula sai ta aje naman da ta kwata ta dauki cokali daya ta yanka ta aje ta yanka ta aje ta yanka sai ta ka guda nawa ya rage zai rage kadan sai ka dan kakkara mu sauran kaga ka gama to a lokacin sai ta dan shafa mai ta fara mulmula
hannunta
hannunta idan ta mulmula shi duka ta jera shi a tire sai ta aje to uwar gida idan ta zo sai ta saka tukunyanta wanda ake gashi wanda baya kamawa idan ta dora wuta sai ta dan safa mishi mai ko kuma man bota akai sai ta bar shi dan yi zafi sai uwar gida ta dauko wannan mulmulallen nama sai ta dora to a wannan lokacin muna daukan kofi na tangaran mai dan nauyi ko ki sa ruwa a ciki sai ki dora akan nama
shi wannan mulmulallen nama to
sai ki kinga ba dukan bane muke da kayan aiki
haka
wannan ina bayani ne ga wanda bai da kayan aiki amma ga mai kayan aiki ya sani akwai shi ainihin karfe da ake dorawa akan nama da zai matse
sai baje shi
sai matse shi eh ya maida shi daidai cycle din bogan
haka ne amma kuma ainihin mulmulallen
nama
kasa zai maida shi kamar yanda kasan kofin yake
yawa sai kofin kamar yanda sai ina bada shawara sai a dauki kofin tangaran a saka mai ruwa
ko kankara
sai uwar gida sai ta kora akan nama a takitin da dama dan ya ci sai matse mata shi to kafin ya nuna har ya kai ya taba kofin ta ya riga ya rike jikin shi idan kuma tana da tukunyan gashi kin ga shi ma aiwata za ka sa ka sa ga gawayi ta dodora to yanda za ta yi dai ya fadi idan kuma uwar gida tana da shi ainihin karfin dora na yin boga falillahi alham sai ta dora kawai wannan na bada shawara ne ga wanda ba shi da ko yana ta ko kuma idan baka kana iya sa a hannunka kaman
kamar ko ka dan boga
ka matse shi yayi fadin
yanda kake sa aji suka jira suka fara gashi
shi ma duk ana ne
to a wurin gashi ana barba
e to bakin barbada a jikin
shi ainihin barbada
dan ka dan ne ko shafawa zaki ai a jikin nama akwai ruwa akwai kuma kitse
haka ne
sannan kuma kai ki manta ila gurin kwabin nan kin dan diga mishi dan manda na ci za ka dan diga ai saboda ya dan hade kai to sai ki dora zaki gani da kanshi ma kitse kizan jikin shi ma ya ishe shi zai gasu to idan uwar gida ta gasa za ta ta danna za ta ji yayi tauri to ya fara sai uwar gida ta juya ai gefen shi ma ta gasa shi idan har suka gasu sai uwar gida ta cire wani lokaci zai ko zai rika mata kauri bai gasu ba to ta sa wuta da yawa ne sai uwar gida ta rage wuta tana iya daukan ruwa ta dan sa a gefen tukunya sai ta rufe tukunya kin gane akwai shi ma wanda yake ji yawancin yanzu frying pan din mu suna da murafi wani lokaci kuma abun gashin ma mai biyun nan ne sai kawai ke kife shi ya dan ki bashi lokacin shi kuma amma ki rage wuta idan yayi uwar gidan ta dan danna haka za ta ji yayi tauri to ya nuna sai uwar gida ta cire shi sannan kuma sai ta zo ta dauki ta duba breading ta idan yayi ta fitar da shi ya dan sha iska saboda ta samu sauki gurin yanka to idan yin sha iska uwar gida ta yanka shi wannan frying pan ko kuma abun gashi da ta gasa nama sai ta kikkifa breading ta akai idan ta kikkifa ta dan bashi effect din gashi sai ya dan gasu shi ma cikin to idan wannan yayi sai shi ma ta fito ta aji to a wannan lokaci idan uwar gida ta zo jera shi tana buƙatar ketchup tana buƙatar mayonnaise sai uwar gida ta bibi su ta hada su a cikin roba ta kada su gaba ɗaya idan uwar gida na so tana iya barbada mishi dan barkono ko dan gishiri
dan zai fito da
dan dano sai uwar gida ta aje shi a gefe nan kuma ga latas ɗinta ta wanke ta babbare shi ba wai yanka shi za a yi ba ta fadi fadin shi ake so shi ma ta aje sannan ga cheddar cheese ɗinta ga kuma mozzarella shi ma ta yanka shi da ma cheddar cheese akwai wanda yake fitowa ɗaɗɗaya a cikin leda ana sayar da shi sai ta bare ta aje to a wannan lokacin ne uwar gida za ta dauki shi mozzarella da cheddar cheese ɗin sai ta dorora akan shi ainihin nama sai ta dan kai shi tukunya dan yayyafa ruwa a tukunya sai ta rufe shi ta bar shi saboda ya samu ya dan narki sai ta dauki shi ma cheddar cheese ɗin sai ta saka sai ta mayar kan tukunya sai ta dan yayyafa ruwa ta gefen tukunya sai ta dan rufe shi tirin shi da din yayi din sai sa shi ainihin cheese ɗin sai ta dan narki ba wai su narki
gaba daya ba
zubi ba ya dai narki
a kan jiki
sai ta fito da shi ta aji haka dayan ma duk mutane nawa za ta yi wa ta yi sa musu cheese ta nan to idan uwar gida ta zo assembling sai ta dauki shi ainihin breading boga guda ɗaya kin ga da murfin shi kenan sai ta bude sai ta dauki mayonnaise sai ta shafa a kai na farko sai ta dora
bangare ɗaya na
breading sai ta dauko latas ɗinta da ta wanke ta sai ta shimfiɗa sai ta dauko nama mai cheese ɗin farko sai ta daura kin gane idan ta daura sai ta dauko yankakkiyar tumatirin ta da ta yanka sai ta dora guda biyu ko uku sai ta dauko albasa sai shi ma ta jera
shi ma da ta
dama da yankan zobe za ta yi musu inda bukatun shi ainihin tukuran ta sai shi ma kin ga
a lokacin za ka
sai ta saka shi idan ka saka shi to wani ya ishe shi kenan sai uwar gida ta dauko shi alayin murfin shi ma ta shafa mishi wannan bama idan kuma da bukatan ma ta dora a kai
bayan an gama hadawa
bayan an gama hada'a bayan ta saka albasa
ta yi dauka ta jera wannan kayan ta
sai ta dan barbada shi saboda wani ya fi so yana ci yana jin shi
yana jin mai kwan wannan mai
ruwa chakap wani kuma bai damu ba to in tana bukata sai ta sata ta riga ta dan shafa abu mai kanka ji shi a bushe sai uwar gida ta dauko murfi sai ta rufe sai ta
saka wannan shi dayan
bangaren bread bayan ta shafa mishi na shi ba man da ketchup sai ta rufe shi idan da bukatan
ka shi ta ga shi ba yi
tsini idan da bukatan tsinken nan dai na tsiri to sai a soka shi a sabu saboda ya rike mata shi
gaba daya zama
gaba daya
wannan ban shi awa ga sannan
ba yawa sai uwar gida ta jira a cikin parentin ta za ta kai kan teku guda za ta bada a ci mutane hudu ne biyar ne haka uwar gida ta yi duka da sauran duk ta jera su saboda kowa in ya zo sai ya dauki nashi ya dora akan farantin shi ya je ya ci
kai Allah ba mu alheri dan wannan ka ci dole fa koshi daga shi sai ruwa
madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya
to masu saurare sai ku mana afuwa yau dai waya ɗaya ne za mu iya ɗauka amma ga kira nan daga jihar Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
alaikum assalam
sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya
to Alhaji Musa ga lokaci nan na karatuwa a gurguje muna jin ra'ayinka
lokaci ya riga yau an cinye mana lokacin gaba daya to babu shakka gaskiya labari idan muka dauki illa fiyade a cikin al'umma a illa ce babba kuma muna roko ba ki dawo mana da wannan maudu'i rana ita domin mu samu al'umma tattauna su bada shawarwari dangane da wannan abin da yake faruwa ga al'umma ne muku fata alkhairi, Allah ya sa tashi lafiya. Alhaji Musa Garo ba
lokaci. Mun gode Alhaji Musa. Masu saurare, da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokiyar aiki na Zahra Aminu Fagi da tutaya na gabatarwa, da Daniel Brown da ya bada umarni, da Mr. Al da ya daidaita mana sauti, ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa nake sallama da ku. A kasance lafiya.
Ba ni na ba, ya siya ta kuma kun ci gaba, ba ni na ba, maza da mata yau sai